الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أمة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب بودة جنجنة الله سبحانه وتعالى ديجاجة موانن يني متارون البركة يني اللهدي واندي يواتان الشعبان يني دقواني كيبو مشاترة هجراي وندي شكرا جبودة داري حدود أربعين دهودو شابيو غوتن بيو ميلادية شابيو غوتن أكو miladiya 2023. Barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka da yake daura da gidan Alhaji Salim mai nangi a nan unguwa ta Bubo Shango a fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafin muna Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na babban malami Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a kewar mako irin wannan yini. Idan masu bibiya ba su manta ba, muna cikin Kitabu Tahara, ma'ana littafi na farko cikin littafin. Mun karanta hadisai guda shida wanda muka tsaya akan na shida. Yau insha Allah za mu tashi kan hadisi mai namba ta 7 kuma a daidai shafi na 7 a littafin. Kuma wannan shi ne darasinmu na biyu a littafi insha Allah. Malik yake cewa an Umran maula Usman bin Affan, daga Umran maula Usman bin Affan, bararren bawa ne na Usman dan Affan, Allah ta'ala ya kara yarda da shi. Shi Usman dan Affan iya cikin kulafa ar-rashidin al-mahdiyin, khalifofi wanda bayan manzon Allah yayi wafati su ne suka hau karagal mulki, wanda malamai suna cewa iya cikin ma shi ne fa samun tsawon lokaci a kujerar khalifanci daga shi she Umar dan Khattab, Allah ya kare da shi. Da manzon Allah yayi wafati, sai na Abubakar radiyallahu anhu aka mai mubaya'a ya zama khalifa. Yayi shekaru 2 da wata 4, daga nan Umar dan Khattab yayi shekaru sama da 8 iya khalifanci. Usman kuma an ci ya shekara wajen 12 nayi, kuma shine yake masa laƙabi da Zunnurai, ma'abucin haske guda biyu, wanda duk duniya ba wanda ya kafa tarihi irin nasa. A wannan layin da aka sa masa Zunnurai, shine ya aiki ƴaƴan manzo guda biyu ya aure su, ya auri ƴaƴan manzo guda biyu. A tarihi ba a taɓa samun mutumin da ya auri ƴaƴan manzo guda biyu ba sai shi Sheikh Usman dan Affan, domin ya auri Ruqayya, Allah ta'ala ya kare da ita, sai Allah ya karɓi rayuwanta, sai manzon Allah ya bashi Ummu Kulsum kanwarta ita ma a hannunsa, Allah ya karɓi rayuwarta. Sai manzon Allah ya ce, da muna da wata Usman da mun baka ita, da da akwai wata da mun kara, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Usman dan Affan iya da tarihi a cikin musulunci wanda za a dade ba a ji karshensa ba. Mutum ne wanda ya yi amfani da dukiyar sa wajen gina musulunci. Mutum ne da iya da ɗabi'a wanda kowa iya ƙaunarsa daga cikin mutane, har kafirai ma suna son sa domin kyakkyawar ɗabi'arsa. Kuma mutum ne mai son zumunci, don iya jawo ƴan uwansa kusa da shi. Mutum ne da dukiyarsa ba ta rufe masa ido ba. Daga cikin irin abin da ya shahara, akwai bikin Ruma, wanda manzon Allah ke cewa zai siyo cirijire mallaka wa musulunci falakul janna, ni kuma na tsaye mai Allah zai bashi aljanna. Usman sai ɗau kuɗin sai bayar, aka mallaki rijiyar a musulunci. za a fita yaki na Tabuka, manzo Allah ya shelanta a zo a taimaki musulunci, a kawo dukiya a yi wa addini aiki. Usman dan Affan ya kawo raƙuma guda 100, kowanne da laftun raƙumin da abin da raƙumin yake bukata na hawa, sannan da guziri za a barwa wanda ya hau raƙumin a gidansa. Sai ya kawo guda 100, manzon Allah ya karɓa ya yi addu'a, neman addu'a, jin daɗin addu'a nan sai ya ƙara ƙaro 100. Manzon Allah ya karɓa ya mai addu'a, ya mai addu'a, ya sake ƙaro 100. Sai maza lake cewa ma darra ma fa'ala Usmanu ba'da yau, daga yau ba abinda Usmanu zai ya samu matsala ya kasa shiga aljanna. Duk abinda ya yi bayan yau to ba zai hana shiga aljanna ba, abinda zai cutar da imani shi. Wata rana manzon Allah yana zaune a gidansa sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce da shi Abubakar yana sallama zai shigo, ce ko ce ba zai shigo. Ya shigo iya zaune, sai aka ce ga Umar ma yana sallama, sai ce ya shigo. Ana nan, sai aka ce ga Usmanu. To matansa iyayen mumini suna kallon shi, du'ayen da yake bai gyara zaman shi ba, amma da aka ce Usmanu yana sallama zai shigo, sai gyara zamansa. Ya saki gwadansa haka ya rubuta kaurin shi. Da Usmanu ya zo suka gama abin da za su gama, kowa ya fita, sai iyayen mumini suke tambaye su, ya Rasulullah, Abubakar zai shigo baka gyara zaman ka ba, haka Usmanu ba, haka Umar haka, amma da Usmanu ya shigo suka gyara zaman ka. Sai ya ce to ta yaya ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku kuma suna jin kunyar Usmanu. An ce tun da ya kai shekarun balaga bai taɓa ganin al'aurarsa ba da idansa har yabi duniya, bai taɓa kallon al'aurar shi ba har yabi duniya, domin kunya irin tasa. Kuma yana karatun Alƙur'ani a gidansa aka haura aka yi shi, an fahimta. To a jakaice, wanda shi ne Usman dan Affan, Allah ya ƙara yarda da shi, yake cewa annahu shi maula Usman din, shi ya Umran maula Usman, yake cewa ra'a Usman da'a bi wudu'in, yace ya ga Usman dan Affan ya ce a kawo masa abin alwala. Akwai wudu bi jamma alal waw, ita ce alwala. Akwai wa bil fatati alal wa, ya zama to abin alwala ke. An bayyana ita alwala alwudu, abin alwala alwudu. Fa afraga ala yadihi, sai ya karkata ya zuba ruwan hannun shi, min ina'ihi, daga shi abin mazubin ruwan da aka kawo na abin alwala. Fagasala kuma salasa marrat, da ya karkata sai ya wanke hannunsa a gefe har sau uku. Suma adakala yaminahu fil wudu, sannan abin alwala sai ya tsoma hannunsa da dama a ciki. Ka kaddara kaman baho ne ko wani buɗaɗɗen abu an kawo zai alwala da shi. To sai Usman dan Affan sai ya fara karkata abin, sai ya wanke hannunsa a gefe, domin shi addinin musulunci addinin tsafta, addini ne mai tsafta. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, yasa lokacin da corona ta zo ake cewa a dinga wanke hannu, sai muka ji dama mu suna dakuya mana wannan duka zantarka da zaka wanke hannu sau biyar kai musulmi ne, za ka yi alwala duk sallolin kuma za ka wanke hannu. An fahimta? Sai karkata ya wanke hannunsa a gefe sau uku. Suma adakala yaminahu fil wudu'i, sannan sai shigar da hannunsa na dama cikin abin da aka kawo ruwa zai alwala da shi. Suma tamadmada, sannan sai na Usman sai ya kuskuri baki shi, ya zuba ruwa a baki ya kuskure, sannan wastanshaqa, sannan ya shaƙa ruwa a hancinsa, wastanshara, sannan ya fashi. Suma gasala wajhahu thalasan, sannan Usman ya wanke fuskarsa har sau uku. Wayadaihi ila al-mirfaqaini thalathan, ya wanke hannunsa zuwa ga gwiwan hannu shi ma har sau uku. Suma masaha bi ra'sihi, sannan Usman dan Affan kamar yadda bawansa Umran maula Usman yake faɗa, sai ya shafi kansa da hannayensa guda biyu. Suma gasala kilitari jilaihi salasan, sannan sai wanke ƙafafuwansa guda biyun suma sau uku. Suma ƙala, sannan Usman zai jawabi ke. sannan Usman ya ce ra'aytu annabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a na'u wudu'i hadha yace ni ido na ya nuna min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala irin wannan alwalar da ne muke ita yanzu ni ma agon manzon Allah na ga yana yi yasa yanzu nazo na kwaikwaya muku ita man tawadda'a na'u wudu'i hadha duk wanda ya alwala irin wannan tawo alwalan sun masallara ka'atai sanin ya rako i guda biyu na sallan nafila la yuhaddis fihi ma naqsa bi tadawa kan zancin duniya a cikin rayuwarsa ba tun daga kabbara har zuwa assalamu alaikum ba abin da ya tuna na duniya daga girman Allah sai abin da ya shafi makomata da kiyama duk wanda yayi wannan inji Usman dan Affan ce yaji manzon Allah yace ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi duk abin da ya gabatar na zunubi to Allah ta'ala ya gafarta masa shi in dai kai alwala irin wannan da Usman dan Affan ga manzon Allah yayi sannan ka zo kai nafila raka'a biyu ka'idar shine baka sa tunanin komai a zuciyarka ba in ba Allah da kiyama ba baka yi tunanin wani ba a duniya ce ba to Allah alƙawari ne zai ma gafara cikin duk abin da ya gabata da zunubi an fahimta wannan hadisi iya koya mana daya daga cikin salo na alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda manzon Allah ya yi alwala sahabi ya gani sahabi ne Usman dan Affan gunda nake so ne mana ƙarin bayani ko istibsar da yace da yazo wanki hannunsa wanki na biyu din yace sai ya wanki hannayensa waydihi ila limrifaqaini salasa ya wanki hannunsa har zuwa nan gwiwar hannu sau uku to da yawa daga cikin masu alwala za ku ga wasu da yawa sun zaci wankin farko da ake wanke hannu a gefe sau uku madauran agogo wa'ansu zaton su idan an zo wankin hannu na biyu to kawai daga nan za a fara wanki daga madauran agogon zuwa kasa wannan kuma gaskiya kuskure ne wankin farko da kai wanki ne na sunna an fahimta wanki na biyu kuma da aka ce an wanke har zuwa gwiwar hannu to wanki ne na farilla kuma farilla ta fi sunna ƙarfi an fahimta saboda ka duk mai yin alwala mazan mu da mata in dai za ka yi alwala wankin hannunka na farko kafin ka fara zuba ruwa a bakinka to bai gamsar da wanki na biyu ba za a yi ba ma'ana tun daga ɗan yatsanka wannan ko ɗan yatsunka za ka fara wanki na biyu sai ya kai har gwiwar hannu ta shigo cikin wanki wannan shi ne ka'ida ta alwala amma da yawa wasu daga nan suke farawa su wanke zuwa ƙasa daga nan sai su wanke zuwa ƙasa dalilin cewa ai sun wanke shi da farko to wankin farkon ba zai gamsar da wanki na biyu ba ina ba ta fahimci wannan kuma malamai suna cewa wata rana da manzon Allah ya faɗi wannan hadisin cewa duk wanda ya alwala irin wannan alwalan sannan bai yi zance yayi raka'a biyu bai zantar da zuciyarsa wani abu ba Allah zai mai gafara an ce akwai wani sahabi yace zai yi ya je alwalar irin yadda aka koyar ya zo ya kabbara sallah ya yi raka'a ɗaya lafiya kalau ya zo raka'a ta biyu ma har sujjada ya yi hejji ya zo zaman tahiya sai yake tunanin wata kyauta manzon Allah zai mazo an bayyana sai yake tunanin manzon Allah wata irin kyauta zai masa kaga a lokaci sai ya yi tunanin duniya saboda ka wannan kuma alƙawarin sai ya riga ya gudu saboda ka mu dinga kokarin mai da zuciyarmu zuwa ga Allah musamman lokacin da muke ibada abu ne wanda yake kara mutu matsayi a gun Allah subhanahu wataala hadisi mai namba ta 8 ana Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qal daga Amr bin Yahya al-Mazini Allah kare ya dade shi shi kuma daga babansa kare yace shahidtu Amr bin Abi al-Has naji na halarci Amr bin Abi al-Has wani ɗaya ne daga cikin sahabbai sa'ala Abdullah bin Zayd an wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace muna zauna a gun akwai Abdullah bin Zayd sai yake tambayar Amr bin Abi al-Has ya kwatanta masa yaya wa alwalar manzon Allah take sahabi karamin sahabi iya tambayar babban sahabi yaya manzon Allah yake alwakwa ya tambaye shi an wudu'i nabi sallallahu alaihi wasallam hada abi tauri mimma sai shi akawo wani abu da ake zuba ruwa za ka iya cewa buta ko abu da ya kama da wannan fa tawadda'a lahu wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai musu alwala irin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akafa ala yadihi min taurin da farko sai karkata wannan makayin ruwan sai ya zuba ruwan hannun sai ya wanke fa gasala yadihi salasan sai ya wanke hannunsa a gefe sau uku summa adakala yadihi fit taur sannan sai ya tsunduma hannunsa a cikin wannan makayin ruwan bayan ya wanke a gefe sau uku fa madmada sai kuskure bakinsa da ruwa wastanshara salasan ya shaki ruwa ya faci ya shaka ya faci ya sau uku bi salasi gharafati da kamfatar ruwa guda uku anan shine ya halatta mai alwala ya ibi ruwa a hannun shi ya zuba a baki ya kuskure ya zubar ya rage saura ya shaka a hancinsa ya faci ya halatta ya sake ibowa na biyu ya kuskure bakinsa ya rage gutu hannun shi ya shaka ya sake facewa ya halatta shine ma'anar bi salasi gharafati ma'ana da kuskuren bakin da shakar ruwan duk da kamfatar ruwa dai an fahimta summa adakala yadihi fit tawr sannan ya sake mayar da hannunsa cikin wannan makayin ruwa fa gasala wajhahu salasan sai ya wanke fiskarsa sau uku kuma fiska tana da iyaka inda fiska ta fara shine daga inda gashi ya tsira ƙarshen goshi an fahimta inda mutum ba san kogare shi ba matsirar gashi daga nan fiska ta fara daga nan ta yiwo nan tsawanta har ƙarƙashin haɓa fiska ce faɗinta sai ya zo nan daidai ƙofar kunne nan ma daidai ƙofar kunne nan ne demarcation na fiska tsawanta tun daga matsirar gashi zuwa haɓa faɗinta daga nan zuwa nan daga nan kunnan zuwa nan kunnan amma wa'an sai su wanke iya wannan tudun kawai sai su ɗauka shi ne fiska fiska tun daga goshi har ƙasan haɓa har nan gefen kunne da kunne duk fiska ce an fahimta sai a kiyaye idan an zo alwala dole sai an tabbatar da nan gun gaba da ruwa ya wanke shi malike cewa sai ya wanke fiskarsa sau uku summa adakala yadayhi sannan ya sake mai da hannunsa cikin makayin ruwa fa gasalahuma marratayn sai ya wanke hannayensa sau biyu ilal mirfaqayn zuwa gwiwan hannu summa adakala yadahu sannan ya sake mayar da hannunsa cikin ruwa fa masaha bihima ra'sa sai taɓo ruwa sai ya shafi kansa da wani ruwa fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida sai ya tafi da hannayensa biyu har kiya sannan ya dawo da su sau ɗaya summa gasala rijlahu sannan sai ya wanke kuma ƙafafun shi an fahimta ita ma wannan alwalar salo ce daga cikin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da ta Usman dan Affan an fahimta wa fi ruwayatin a wata ruwayan bada'a bi muqaddamir asri da yazo fara shafan kai sai ya fara daga inda gashi ya fara tsira daga nan ake shafar kai hatta zahaba bi ima'i la qafahu har sai da ya tafi da hannayensa biyu duka zuwa kiyya summa raddahuma sannan ya dawo da su hatta raja ila almakani allazi bada'a minhu sai da ya dawo kun da ya fara shafa haka sahabi yace ya ga manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam amma wa'ansu yanzu ko zaga sun cire hular su dan zuba ruwa tsakiyar kansu ko su mai da hular su gaji a ka'idar shafin kai malamai suke cewa hannayenka biyu waɗannan ibahamai zaka ɗora su anan idan ka ɗora su anan zaka haɗe yanyatsun dukkan hannaye biyun sai ka tafi da shafin kana tafiya sai ka zo har ƙeyanka inda gashi ya tsaya sannan kuma ka sake dawowa da su biyun har inda ka fara wannan shine shafin kai ba wai ka ɗan shafi wani gun ka bar wani gun ba da hannu biyun duka ake tafiya sannan a sake dawo da su an fahimta wannan shine sahabbai suka ce haka so ga manzon Allah nabi zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila makanin allazi bada'a minhu ya tafi da su har kiya sannan ya dawo da su a gun da ya fara an fahimta wannan kuma duk tana bukatar nutsuwa ne shi yasa ya yan uwa sallah in har baka yi timetable na lokacin sallah a rayuwarka ba to ba za ka taba yin sallah da gaskiya ba. Dole in kana so ka yi ibada sallah karɓaɓɓiya ingantacciya sai ka tabbatar da cewa ka sanya wa sallah ka lokaci. Yanda ka san in garin Allah ya waye za ka fita nan kaza za ka je ka dawo kaza za ka yi kaza har magariba har dare to ka tabbatar da cewa duk sallolin nan guda uku biyu musamman biyun da ake yin su bayan an fita azhar al-asr da magrib to ka tabbatar da cewa ka sa musu lokaci aƙalla ba su minti 15 in dai karfe 12 da kwata ta yi misali ko 12 ta yi to shikenan na rufe abin da zan yi sai na dawo daga masallaci to har in baka tsara wa sallar ka wannan lokacin ba to a kullun zaka dinga yin sallah cikin gaggawa a kullun ka je ka yi tsarki a nutse ka ɗebi ruwa ka yi alwala a nutse ka taho masallaci a nutse ka yi nafilfilin ka biyu ko hudu kafin limin ya zo to duk mutumin da bai tsara wa sallarsa irin wannan lokacin ba to babu shakka a galabiya ana samun falaloli da albarkoki a sallahi ba zai same su ba. Imam Malik a cikin muwatta yake cewa Allah ya ƙara masa rahama man fatatu qira'atul fatiha faqad fatatu khairan katsira. Imam Malik ya ce duk wanda sai da liman ya kammala karatun fatiha ya zo ya samu liman a cikin karatun sura ya bi shi to babu shakka alkhairi mai yawa ya kubuce masa. Haka Imam Malik alkhairi mai yawa ya kubuce masa. Mu yarda sallah tana da lokaci inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta wajibi ne mai lokaci amma da yawan mu sallan hawan fi da ake mata wani ma ba sai an fara iqama za a tare sallah sannan zai dinga neman buta da zai fara alwashirin alwala kuma yace iya san ya samu jabi ka san dole a yi magudiya wannan tafiyar ko tsarkin dole ne mana ko tsarkin ko alwalan dole a samu magudi hatta tahowa masallacin mazala ce fa alaikum bis sakinati wal wuqa ku fito cikin nutsuwa da takdai a hankali sai ki ta duk wanda ya baro shagonsa ko gidansa ko gonarsa ko kasuwarsa ya taho masallaci bayan yayi alwala yana karanta Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basri nuran wa an yamini wa an shimali duka yace duk takunsa na dama ana daga darajarsa duk takunsa na hagu ana goge mai zunubi duk takun da kai kafin ka ga masallaci yasa sahabbai da suka ji wannan sai da yawa suka sai da gidajensu da yake kusa da masallaci suka yi nisa domin su lahira ce a gaban su ba duniya ba tunda manzon Allah yace taku ɗaya daga daraja taku ɗaya gankare zunubi to me zan zauna nan ya kusa da masallaci sai koma can wajen tunkure misali yake daga tunda dinga takowa ya zauna domin takun yayi yawa takun yayi yawa haka suke an fahimci wannan to kaga duk wanda bai mai da sallah ibada mai lokaci ba babu shakka duk irin wannan falalolin za su dinga guduwa suna barinsa mu faɗa wa kanmu gaskiya yanzu wani abokinka yace za ka raka shi ko gaida wani ko harkar neman aure ko kai kaya to wannan gunfa sai ka mai lokaci aƙalla awa biyu ba ai wani ya faɗa mu wani ya sanar da ni to kai kuma Allah fa ya riga ya faɗa maka da faɗar wani da faɗar Allah waje ce a gaba amma mun fi bawa uzurorin mu na rayuwa muhimmanci akan sallah tsakaninmu ga Allah yanzu ka je kasuwa ko kuma ka je cikin gunda jama'a su za ka ji ana sallah ba amma duk abin da ake a titi na hayaniya ba a daina ba musamman sallar magharibi in a cikin gari kake kuna sallah amma kuna jin hayaniya da hondin mota da hondin mashin kuma kashi 75 ko 80 na masu wucewar musulmai ne ba ina yake har bai ba wa sallarsa lokaci ba me kake yi sallah fa ya yan uwa ana yaki fa Allah bai ce kowa ya je sallar shi kadai ba yaki ake a kashe mutum a jahi ke ba aji to manzon Allah ya ce in za mu yi sallah mai jami ba ya da kowa ya je sallar shi kadai to yanzu akwai wani uzurinka da kake ganin zaka faɗa wa Allah kan kin zuwa sallar jami'i ka ce kasuwa kake yi a'a ka ce kallon bal kake yi a'a ka ce ihun yan siyasa kake yi yanzu wannan magana za ta karba agun Allah Allah da ya ce ko yaki ake manzo Allah tsayar musu da jami'i
a rabu biyu wa'an suna bayan gawa sun tare idan aka yi sallar waɗannan su koma waɗannan su dawo su gaba da sallar su haka ake amma suka dinga karanta uzurin da yake hana ka samu sallar jami na karanta anan ba sau ɗaya ba sau biyu ba akwai sahabbai aƙalla sun kai guda bakwai sun ce duk mutumin da aka kira sallah iya nan ba wani uzuri na shari'a a kansa uzurinsa ne kawai na rayuwarsa bai bar abin da yake ba har aka ba da lokacin da liman zai zo aka tada iqama bai bar abin da yake ba ya zo ya yi alwala ya yi sallah har aka kammala sallar bai zo ya yi sallar ba to sun ce ko ya yi sallar daga baya Allah ba zai karɓa ba domin inna salata kana alalil mu'minin kitabun maqutan ita sallah wajibi ce mai lokaci duk abin da kake jani a qada'i a rama sallah sai da uzuri a shari'ance ba duk sun yi ittifaki cewa inda gangan ka bar sallah baka yi ba har lokacin sai fita to ko ka rama Allah ba zai karɓa ba wannan shine gaskiyar magana saboda kamu kiyaye mu tabbatar da sallah tana da lokaci a rayuwar mu shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib Allah ta'ala ya ƙara masa rahama an ce yayi shekara 24 ba ta ban iqama ba ya ciki masallaci iqama ba ba taɓa ta da iqama ba ya ciki masallaci ba tsawon shekara 24 domin ya sa abin a ransa kuma Allah ya taimake shi wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin in kai ka tashi kai kokarin to Allah zai bude ma hanyar kokarin to amma da yawan ba mai da ibadar ma wata abu mai muhimmanci ba yasa abubuwan da yawa za ka ga gashi nan abubuwa suna faruwa marasa daɗi a rayuwar musulmai da musulunci a yau Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa wa fi riwayatin a wata riwayar ijmalan bada abi muqaddam ra'sihi sai fara shafa daga inda gashin kan sai fara sira haka ne ko haji bai to wa fi riwayatin a wata riwayar atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo gare mu fa akhrajna lahumā sai aka fito masa da ruwa fi taurin a wani makayin ruwa min sufrin wa an sun ce kamar irin jima din nan irin jallo na jima a shi aka ibo wa manzon Allah ruwa zai alwala an fahimta a tauru gine shibhul dasti kamar buta ko wani abun makayin ruwa a can wajensu hadisi na tara daga Aisha ana Aisha ta radiyallahu anha qalat nana Aisha Allah ta'ala ya kare da ita take cewa qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fitana qulihi wa tarjurihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli nana Aisha yar gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu as-siddiqa bintu siddiq mai gaskiya yar gidan mai gaskiya an bayyana an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ka fatanin mutanen duniya wa ka fi kauna a ranka yace nana Aisha aka ce a cikin maza bai ce babanta sayyidina abubakar wannan kauna a ran manzon Allah waɗannan su ne gaba da kowa haka ya faɗa da bakin sallallahu alaihi wasallam kuma ta ce Allah ya mata arzikin wa'ansu abubuwa guda bakwai hatta su ɗan uwanta matan manzon Allah Allah bai musu wani arziki ba domin irin matsayi irin nata da Allah ya mata karamci na farko tace ita ce aka mata kazafi amma sai da Allah ya sako da ayoyi 11 a kanta iya wanki ta iya cewa sahabbai me yasa da suka ji ana wannan magana me yasa ba su ce ƙarya ba ne an fahimta sai da Allah ya turo ya sako da ayoyi 11 cikin suratul nur akan wanke kazafin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha abu na biyu tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko masa da hutuna tun daga sama aka biya Jibril alaihi salam ya kawo manzon Allah shi wani abu ne mai kama da babbaka da hotonna na Aisha a jiki aka ce hazi zawjatuka fi duniya wal akhirah manzon Allah Allah ya ce faɗa ma wannan matar ka ce a duniya da lahira haka mala'ika Jibril ya kawo manzon Allah wannan safa nana Aisha ta ce ni ne muna zaune da manzon Allah muna kwanci amma wahayi iya sauka gare shi tace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin cinyoyina da kirjina Allah ya karbi rayuwarsa ina tallafe da kansa akan cinyoyina Allah ya karbe shi kuma tace a duniya abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah asuwarki ne da na tattauna masa da bakina na bashi ya sa a bakinsa to shine abu na ƙarshe da ya shiga bakin shi a duniya an fahimta tana da mazaya da yawa na Aisha kuma ta ce ni kadai cikin matan manzon Allah guda 11 ni kadai ne ya aure ni a budurwa amma dukkanin su bazawari ne wannan tana fadar irin ni'ima da karamci da Allah ta'ala ya mata Allah ta'ala ya kare da ita kuma manzon Allah a ɗakin ta aka binne shi a ɗakin nana Aisha kabarin manzon Allah yake wata rana take fada wa babanta take cewa baba na yi mafarki na ga wa an sata wurare guda uku a daki sun faru daki da yace wannan fassarar mafarkin na yaki yau da gobe za ta fassara miki haka sai na buƙare fada lokacin da manzon Allah ya wafati aka binne shi a ɗakin na nana Aisha sai ya ci to ga tauraron ki da ya faru saura biyu sai na Abubakar yayi ya mutu da aka binne shi a ɗakin na nana Aisha sai ta ce to wannan shine tauraro na biyu ana nan tace ta bar wani gu a ɗakin tace wannan zan yi wasiya idan na mutu ni ma abin ne na to sai Umar dan ka dabi ayyuku yace da Allah a ji a tambayi nana Aisha iya neman alfarma idan Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu to a kawo shi wajen ɗan uwansa abokansa abin ne shi tunda zaka ji an ce manzon Allah hi da sayyidina Abubakar da Umar hi da sayyidina Abubakar da Umar da yawa zaka ji irin wannan yace ina neman alfarma idan na mutu na riga ki mutuwa to a zo a binne ni kusa da yan uwana ta aika wa amirul mu'minin tace to da wannan gun ni na barwa kaina to amma har in ka riga ni mutuwa na sallamar na bar ma zo a binne ka da Umar dan ka dabiyar su aka zo aka binne shi sai da su wannan shine tauraro na uku yake fasara mabarkina radiyallahu anha an fahimta wani abu kuma da zai ƙara fito muku da kimar nana Aisha radiyallahu anha akwai lokacin da a sauran matan manzon Allah duka suka tura nana Fatima radiyallahu anha suka ce ki je ki samu babanki ki ce mu kam muna buƙatar ya mana adalci tsakanin mu da nana Aisha a fahimta babbar magana kenan babbar magana nana Fatima ta tafi ummomi a wannan ummomin da sun aike ta ta je zama manzon Allah a zaune ta ce an aiko ni yace to me ya ka aiko ki iyayena ne suka ce wai su ba su fahimci nana Aisha abu komai a ce nana Aisha su kam me ne a ciki suna buƙatar musu bayani sai manzon Allah ya ce ya Fatima ta ce na'am kina ƙauna ta kina so na ta ce baba ina son ka ma dai baba na ne kuma annabin Allah ina ƙaunar ka ma ya ce to ki ƙaunaci nana Aisha in dai kina ƙauna ta to ki ƙaunaci nana Aisha shi kina amsar dai ba ta kenan haka ta koma ta faɗa musu wata rana lokacin da aka binne manzon Allah a ɗakin ta za ta iya zama a ɗakin ta bale baya tunda mijinta ne haka nan da aka binne babanta a ɗaki tana iya zama bale baya a ɗakin ta babanta ne amma tunda aka binne Umar ba ta taɓa zama bale baya a ɗakin ba ta ce wannan mijina ne wannan babana ne wannan kuma harabi ne ba ta taɓa zama bale baya ba har Allah ya karɓi rayuwarta a ɗakin ta an fahimta Allah ta'ala ya kare dare ita nana Aisha take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجبه التيمم في تنقله وترجله manzon Allah yana bahi sha'awa yana burge shi damanta abubuwa yin abu da dama hatta ta kalmi manzon Allah dama yake fara sawa hatta kum da zai yi wa kansa bangaren dama yake fara yi wa tuhurihi wankan sa idan zai bangaren dama yake fara wanka wa fi sha'anihi kullihi al'amari manzon Allah gaba ɗaya da dama yake fara amma yahuda su kuma yan hagu ne ko yawa su yan hagu ne ko agogo ba bangaren hagu yake kada ko an tukula wise ko yawa fanka ma hagu take fara juya ba amma mun kuma asu hagu limini an fahimta yawa duk musulmi da dama zai fara cin abinci dama, komai dama, sa takalmi dama, shiga daki dama, shiga masallaci dama, haka ake. Amma karka kwaikwayi Yahudawa kana yi da hawa. Amin. Eh amin ya rabbal alamin. Allah ya sanya mu cikin masu karbar littafin su cikin hannun dama. Iyar rubutun su ma da abu. Kaga na Arabiya kuma da dama ake ba. Amma inda hadisi mai namba na goma an Nu'aym al-Mujmir daga Nu'aym al-Mujmir an Abi Huraira radiyallahu an daga shi kuma zuwa ga sahabi Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Nabi rahama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala Abu Huraira kita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati cewa al'ummata yud'auna yawmal qiyama za a zo da su a ranar alqiyama gurran muajjilina min asari lutu gaban alwalan su iya haske a fahimta duk gunda ake wankewan alwala to zai dinga haske a ranar alqiyama za a ga haske a fiska haske a hannaye haske a ka haske a kafa a fahimta yawma taril mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushirakum alyawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha Allah yake cewa za a ga masu imani a wannan yinin na alkiyama suna tafiya haske gaba da su haske a damu da su mala'iku suna musu albishir suna ce albishirun ku yau aljanna ce muku mur Allah ya san mu da cikin su saboda kai yin alwala irin yanda sunna ta koyar tana tabbatar da samun haske a gobe alkiyama fiskar ka haske kuma duk wanda ya tashi alkiyama ya ga da haske a jikinsa to ya zira yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh fa ammal ladhina suwadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fa zuqul azaba bima kuntum takfurun sai ce wa ammal ladhina biyadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha qarib a ranar alkiyama jala idan an tashi mutane duka wa an suna da fararen fusako Allah ya sa mu wa an su kuma fuskokin su baka irin wujuhun yawma idhin narida ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara wa an su fusako suna cikin annashiwa da haske wa an su kuma suna cikin baki da turbine fuska Allah ya raba mu da wannan sai Allah ya ce waɗanda suka tashi so ga fusakon sun yi baki irin akafartum ba'da imani Allah da ce waɗannan sun yi kafirci bayan da sun yi imani za a sasa auta su dawama Allah ya tsare amma waɗanda suka tashi cikin fiska hasken fiska da annaye Allah ya ce fa fi rahmatillah so kuma suna cikin rahmar Allah kun fi khalidu a wannan rahma za su dawama a ce idan kana so kai haske a kiyama ka dinga kwatanta alwala irin wanda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce in dai kai alwala irin tasa a koyanci a karanci to gaban alwalarka za su yi haske a ranar alkiyama za a zo da su gurran muajjilina min asari lutu gaban alwalar suna haske inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman istata'a minku manzon Allah ya ce duk wanda ya samu iko ya samu dama cikin ku an yutila gurratahu ya tsawaita haskensa falyaf'al yaje aikata an bashi dama tunda shi ma'aikin ya ce gaban alwala za su yi haske wanda yake so haskensa ya karu cikin ku yaje yayi an bashi dama to manzo Allah sai ya faɗi wannan kalma sai ya shiru to sahabbai suka dinga ijtihadi mai manzo Allah yake ni shi Abu Huraira rawayin hadisi sai ya fahimci ƙara hasken a ƙara wanki fiye da gaban alwala shi ne fahimtarsa tunda manzo Allah ya ce fa man tsadamirukum an yi dila gurrata wanda ya samu dama cikin ku zai tsawaita haskensa ya tsawaita an baki dama wa an su kuma daga cikin sabai suka fahimci cewa yawan maimaita alwala shine manzo Allah yake nufin da tsawaita hasken kai alwala in an jima ka sake in an jima ka sake wa an su sahaban ka suka fahimta sai na Abu Huraira da ya fahimci cewa shi a fahimtar sa ƙari manzon Allah yake nufi idan ya zo wanke hannu tarin ya zo har nan har kafadar hannu tunda ya ce manzon Allah ya ce wanda ya so ya tsawaita haskensa ya ƙara ya fahimci wannan idan ya zo wanke kafa ya zo har ƙuri ki fahimta sa kenan kuma wanda ya masa inkari an fahimta tunda manzon Allah ya ce fa man istata'a minkum an yudiya fa man istata'a minkum an yudila ghuratahu falyafal wanda ya samu dama cikin sai ƙara hasken sa ya ƙara to kuma yuko fahimta da wannan mun a wani mazabi gudi yawaita Allah ka fahimta a yawaita Allah lokaci bayan lokaci haka ne da haka kuka fahimta fahimta na babu wannan ba ya gudi da sahabi ne bai fa kowa rawaito a dace cikin sabon mamala dukan su ba sahabi da ya fasa na abahu da yawan hadisi abu mazana babu shi kuma shi tunda ya musulunta an ce ya lazimci manzon Allah har Allah ya tabbara yawan manzon Allah bai taba bare sa ba sai dai manzon Allah ya shiga gida sai kwanta amma iya fitowa a kofar gida zai samu Abu Huraira a zaune iya jiransa an fahimta tun daga asuba in dai manzon Allah ba gida ya shiga ba to sai na Abu Huraira baya bare shi har sai manzon Allah zai koma gida an fahimci wannan to amma ban san dalilan ku ba me kake kai
ce na farko manzon Allah bai kara
ba manzon Allah bai kara ba
irin da manzon Allah zai
to amma to wannan kalmar da ya faɗa me yake nufi da ita
yawa idan ka san wata fitila idan tana da haske kuma wanda ba ta da ta kusa mutuwa sai ga hasken wannan iya nan bai sabo ba ta kuma hasken ta can
in jayi ga
iya karawa idan kana yawan maimaita
alwala idan kana yawan maimaita alwala
kana servicing ba ta
eh shine fahimtar ka kenan
yawa
shine fahimtar ku maimaita alwala lokaci bayan lokaci ita maimaita alwala nurun ala nur ne haka kawai ana so shi yasa Bilal bin Rabah ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin alwala bai raka'a biyu na gida ba ka'idarsa in dai zai shiga ban daki ko lokacin sallah ne ko ba lokacin sallah bane sai alwala kuma abu ne mai kyau wannan ka sabarwa da kanka wannan ko gida zaka fita da safi karfe 8 karfe 9 kai alwala ka fita da ita akwai kariya da take ba wa dan adam da kuma tabbatar masa imaninsa sai wata rana manzon Allah yake tambayar Bilal yake cewa Bilal ni aljanna ina tafiya ina jin motsi a bayana ina waiga he daga kai ne Bilal kai sabai sun ji dadin su ba Bilal a aljanna idan ina tafiya zan ji motsi idan na waiga he daga kai ne kake bina a baya Bilal bai fike aikatawa ne sai ce ya rasulullah ban taba yin alwala ba ta lalace alwalan ban yi sallar raka'a biyu ta nafila da ita ba shi ka'ida sai yi alwala kuma sai raka'a biyu ta nafila sannan zai kama rubuce shi an fahimta to wannan shine fahimtar da Abu Huraira yayi kuma wannan fahimtar ta ku ita ce wa'azu daga cikin sahabbai suka yi maimaita alwala an fahimta wannan kuma ijtihadi ne duk wanda ya fahimci abin da ya fahimta shike dan ya aikata yake ba ban yankari bane an fahimci wannan wallahu a'lam sai ma yake cewa wa fi lafazin li muslim wanda lafazin na muslim ra'aitu fi'il wa fa'il kin ra'aitu abu huraira yace naga abu huraira radiyallahu anhu yatawadda iyayin alwala fa gasala wajhahu abu huraira ta sai ya wanke fiskarsa wa yadaihi idan ya zo wanke hannayensa hatta ka da yablugu mankibain sai ya zo nan kusa da kafara alaman tafi da ce kafara idan ya fara wanke hannu to ya zo har nan domin yi fahimtar sa karin a kara akan gabar alwala sai ya zo har kafara idan zai wanke hannu shi sun maga sala rijilahu sannan irjilahi sannan idan ya zo zai wanke kafafun shi hatta rafa'a ila saqai sai ya dago wankin ya zo har ko an fahimta sun makala sannan sai Abu Huraira ya ce da wanda suka gan shi ya wancan kenan kusa ko ne za su gaba masu shiru ya koma gefe kuma na tsawa na tsaye gumi kuma kai wallahi na gawa ne wai malami ma amma an zai alwala hakuri yake zuwa to ai ya kamata kai tambaya ko ba gaskiya bane to idan kuma ka fahimci gun ba za a yi tambayar ba za ka bar mutane cikin wahami zai kai bayani dai yayi wannan a gaban mutane maimakon ya bar su a koma gefe a dinga analysis sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya faɗa da bakinsa inna ummati cewa al'ummata yud'auna yawmal qiyama za a zo da su a ranar al-qiyama gurran muhajjirin min asari lwudu dukkan ban alwalan su suna haske suna haskakawa gaban alwalan suna haske fa manisa ba duk wanda ya samu dama ya samu iko cikin ku an yutila gurrata ya tsawaita hasken sa an gane ko wata hajilihi da kelkelin sa bal ya fali aikata to shi wannan shine madogarar sa ya ƙara akan gabar alwala ya zo wajen kafada ya ƙara wanke kafa ya je kauri sai ya ce shi madogarar sa wannan hadisi ne ko fahimta sa kenan an fahimta wa fi lafazin li muslim wani lafazin na muslim sami'tu khalili abu hurairah yace naji badadi na wanda in na ganshi nake jin dadi wanda yake kaunata cikin zuciyarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kule na cewa tablughu hilya min almu'min haythu yablughu alwudu'u yace ajo iya kaiwa makura abun mu'mini a lokacin da ya kware wajen yi alwala an fahimta ajo mu'mini shine iya alwala inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wata rana yake cewa ku bada labari a ce ɗayan ku iya da kogi ko wani ruwa kwantacce a kofar gidanki a kullun domin wadata ruwan sai yayi wanka sau biyar a kullun yace akwai abin da zai yi saura na datti a jikin sa manzo Allah ke tambayar sa yasa bai sace manzo Allah ba za a taba samun datti a jikin shi ba in dai kullun zai wanka sau biyar sai yace hakanan alwala take wanke zunubai guda biyar din nan na saloli guda biyar idan kai alwalar asuba ƙanana ƙananan zunubanka da gani da ido ne hanci ne kunne ne fiska ne hannu ne to wankin da zaka yi duk ka wanke wani ƙananan zunubi har kafa ƙananan zunubai to alwala tana wanke wannan zunubi idan ka tattaho ka zo azhar abinda kai na ƙananan zunubai alwalan da zaka yi ta azhar ta wanke su idan ka tafi la'asar ƙananan zunuban da kai daga azhar zuwa la'asar to alwalan da zaka yi ta la'asar ta wanke su idan ka tafi daga al'asar zuwa magrib ƙananan zunuban da kai daga al'asar zuwa magriba alwalan magriba ta wanke su idan kai zunubai ƙanana daga magrib zuwa isha idan zaka yi alwalan sallar isha ta wanke su haka manzo Allah amma ku ji da kyau ƙananan zunubai yake ne kar ka je kai tafkar ka ce ai ka ji an ce alwala tana wanke zunubi ban da manya yawa Qur'ani ya ce in tajtani bu kaba'ira yau banda kaba'ir banda kaba'ir banda sata banda zina banda ƙarya banda shan giya banda caca banda sata banda gulma banda hasada duk suna cikin kaba'ir banda shirka an gane ko duk wanda suna cikin kaba'ir zunubi da wasu su da yawa ƙananan zunuban allazina yajtaribuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha allati illa lamam suni asaga'ir az-zunub inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka iya da yalwar gafara can kuma yace in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim idan kun guji manyan zunubi ba ku aikatawa allati qalanan kuma zan yafi muku su yasa duk mutumin da yake kaba'ira har ya mutu bai daina kaba'ira ba to akwai yiwuwar sai Allah ya mai azaba a lahi ko da zai shiga aljanna sai an azabtar da shi a ce wani iya zina bai tuba daga zina bai mutu wani barawo ne bai tuba daga sata bai mutu ko musulmi ne kuma iya sallah iya azumi in dai kaba'ira ce akwai malaman da suka ce in dai ka mutu baka tuba ba sai Allah ya mai hukuba a lahira a kanta amma Allah kuma iya gafarta ƙananan zunubai ga wanda ya so a lokuta daban-daban na rayuwar shi an fahimci wannan saboda kan manzon Allah ya ce ajo abun mai imani shine ƙwarewa wajen alwala tablughu al-hilya min al-mu'min haythu yablughu al-wudu'a ajo iya kaiwa makura abun mu'mini a lokacin da ya kai makura wajen iya alwala saboda kan mu je mu koyi alwala ya uwa mu iya ta a shar'ance domin abace da take haskakawa dan adam hanyar sa gobe alkiyama kuma tana sa mutum ya samu tsoro daga aljanu daga sihiri ma duk mutumin da yake yawan maimaita alwala to ya samu wata makariya game da sihiri a jikin shi ku koya wa matan ku wannan da yaran ku kanana kai kuma ka sabarwa kanka duk lokacin da zaka fita daga gida kai alwala duk lokacin da zaka bar gida kai alwala wannan abu sunna ce mai kyau kuma abu ne mai alkhairi mai yawa kuma duk lokacin da zaka yi bacci kai alwala ka kwanta alwala da bacci afu in zaka kwanta bacci ka kwanta da alwala shi ma abu ne mai kyau abu ne wanda ke kawo kariya ga rayuwar dan adam an fahimta haka ne in ka tashi ka gama komai zaka bar gida ka fita da alwala abu ne mai kyau ka sabarwa da kanka wannan ka sabarwa da kanka wannan za ka ga rayuwarka ta canja za ka ga haske a rayuwarka za ka samu nutsuwa a zuciyarka za ka samu inshirahu sadr za ka ji kirjinka ya bude ya saki duk wani kunci da wani bacin rai da wata damuwa ta ba gaira babu dalili yawan alwala iya tafiyar da wannan an fahimci wannan Allah ya samu dace malaka mu zai mu
akwai ishara irin wannan da na gani
na'am
akwai yara guda biyu ko guda uku suna kwanciya tare kuma duka su mata ne ɗayar ba ku yadda za a yi kwanta
ba a ɗayar ba na'am
sauran kuma ku zo su kwanci su to da annabi ta shi shiga duk ya shigo da nan guda biyu amma ita ba abin da ya sabe
masha Allah
har gobe
to kun ga mala ya kawo wani misali ga shi nan practical na misali ga shi yara ne suna kwanci dai kullun ta samarwa kanta ita yi alwala da wanda wa'ansu kuma ba sa kwanciya da alwala shedanu sun shige su amma ita Allah ya bata kariya da shige ta wannan abu ne mujarrab ne wannan nake faɗa muku da a wani gun ne sai an biya ne zan faɗa an gane ko suru ne ayi ba karatu bane wannan ayi yawa ba wai baki na ja na fassara muku ba wannan sirru ne an fahimta abu ne wanda mujarrab ne wannan kai in takaice muku hatta cututtukan cikin zuciya ko wallahi alwala tana magance su yawan alwala iya magance su kar ka yadda a matsayinka na mumini ka dinga zama ba alwala a wutar dare ne rana ne fita ne dawowa ne ka zamto agalabin lokacinka kana da alwala a jikinka wannan abu ne mai kyau kowa ya sabarwa da kansa wannan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya ba mu kariya daga dukkanin cutarwa kuma Allah ya dace da mu a dukkanin alkhairi ina ga mun zo matsaya insha Allah mun zo babi da za mu tsaya babi na biyu a littafin kuma wannan shi ne darasinmu na ƙarshe a wannan zaman sanadiyar matsuwar Ramadan yau muna 19 ga watan Sha'ban akwai yiwuwar nan da kwana 10 za a fara aiki saboda haka za mu tsaye da wannan karatu insha Allah har sai Allah ya nuna mana bayan Ramadan daga yau mun rufe wannan karatu na mako har sai Allah ya raya mu ya kai mu kuma bayan Ramadan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dalilansa mun sauke littafi daya na wannan su'al wa jawab ko na akadari sannan mun zo mun sa wannan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana abinda muka yi shi wancan littafi da muka karanci daga farkon sa ƙarshensa muna roƙon Allah ta'ala duk alkhairan da ake samu a cikin sa Allah ya ba mu Allah ya haɗa mu da shi duk kuma abin da muka yi na kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala dukkan bukatu muna alkhairi Allah muna roƙon ka biya mana su abin da muke kauna gare ka ya Allah ka haɗa mu da shi abin da muke tsoro Allah ka raba mu da shi Allah ka yi tsakanin mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka mahaifan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ya gafarta musu Allah muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madalici Allah ka dora mu akan hanya ta ƙwarai zuwa ga aljanna marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka yayi musu ka saka fara suke yi Allah ta'ala muna roƙonka ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira muna roƙon Allah dukkan bukatun mu Allah ya biya mana dukkan wanda yake zuwa wannan masallaci domin sauraron wannan darasi muna roƙon Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya kuma ya hada mu da alkhairi na duniya da na lahira muna roƙon Allah ta'ala ya kankare mana zurban mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya abinda aka yi na zabi na shugaban ƙasa Allah ya sa alkhairi a cikin sa Allah ya sa alkhairi biyo bayan wannan Allah ta'ala ya sanya albarka da alkhairi biyo bayan wannan zabi muna roƙon Allah ta'ala zaben da yake gaban mu na gwamnoni Allah ya sa shi ma a yi lafiya a gama lafiya Allah ka kai hannun mu kan abin da kake da shi Allah ka kai son mu da kaunar mu kan abin da kake so kan abin da cikin kudurarka da iradarka hiji zama Allah ka sa mu kaunaci abin da dama ka kaddara hiji zama ya Allah
Allah kar ka bar mu da san mu da dabarar mu, ka tabbatar da mu kan abin da kake so ya Allah. Allah ka kaunatar mana da mutanen alkhairi masu addini. Allah ka ba mu kaunar masu alkhairi masu addini, masu kula da sallah cikin jami'i, masu kokarin kyautatawa talakawa da adalci. Allah ka ba mu ikon son waɗannan kuma ka kaddara su ne shugabannin mu ya Allah. Idan ka ba su kuma ya Allah ka yi musu jagora, ka yi riko da hannayen su ya rabbal alamin. Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci, Allah ka karbi ayyukansa na alkhairi, ka biya musu bukatunsa, ka karba addu'o'insa. Da mu da shi duka mahaifanmu Allah ya gafarta musu, zuriyarsa da tamu Allah ya shiryar da su, hanyoyin samunsa Allah ya ƙara inganta musu su, Allah ya bashi tsaro a dukiyarsa da gidansa da iyalansa gaba daya. Mu ma Allah ka tsare mu daga dukkanin cutarwa. Ya Allah muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya. Akwai ɗaya ɗan uwa daga cikin masu ma'abota wannan masallaci, Hasali ma yana cikin gaba-gaba wajen kiran sallah ko girka abin zama, ya samu karuwa ta aure a satin nan wanda aka daura a garin Ningi can jihar Bauchi. To muna masa addu'an Allah ta'ala ya sa albarka cikin wannan aure, Allah ya sa an yi asa'a, Allah ya bada alkhairi da albarka a cikin sa. Da auraki mu da aka yi namu na musulmi, Allah ya sa albarka cikin su, wanda za a yi a gaba ma Allah ta'ala ya sanya albarka cikin su. Mata suna cewa ba a sa su addu'a, suna baran a sa su addu'a musamman a yau ranar rufewa. To kuma kai wa mazajen ku addu'a, ayyan muku ai ko ba gaskiya bane? Indai Allah ya karbi addu'ar mazajen ku, to ai kuma kuna shi. To amma duk da haka muna muku addu'a kuma ta ku ta musamman, musamman akwai matan da suke sauraron mu daga gidaje, muna addu'an Allah ya biya bukatun su na alkhairi. Da mu da suke da ita gun Allah, Allah ya yi musu abin da suke fata gun Allah na alkhairi, Allah ya hada su da shi, Allah ya tabbatar da alkhairi a rayuwar mu gaba daya, Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya. Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نرجوك أمسى من يا رب العالمين أوكي إميديا ونسكي وكارن يعد وننكرات ودنيا منا مصدون الله ساك مصد الكيري dawainiyar da suke wajen yada wannan da'awa, Allah ya karba musu, Allah ya karba mana gaba daya. Akwai wanda muke fara wannan darasi da su, wa ansu sun hadu da jinya kamar Alhaji Sale, wani tsohon kwamana sakatare da shi kansa ma da liman kwanaki ya samu matsala ta karaya. Duka dai wanda muke tare da su kuma Allah ya kawo ta larura, mana addu'an Allah ta'ala ya yi musu, Allah ya saka fara suke yi, kuma Allah ya tsare mana rayuwar mu daga dukkanin musulmai gaba daya mu. Duk wanda ya taimaka wajen wannan da'awa, Allah ya saka mai da alkhairi. Duk kuma wanda yake kaunar abin a ransa, duk Allah ya hada mu a cikin ladan gaba daya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.